haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A jiya Juma'a Amurka ta sanar da azza takunkumai akan wasu kamfanonin China da Darasha wanda Washington ta ce suna taimakawa shirin kera makaman nukuliya na Iran. Kamfanonin hudu da ake zargin su da yin musayar muhimman fasahohi da kayan aiki ga shirin kera makaman Iran za su huskanci takunkumai akan taimakon gwamnatin Amurka da suke samu wurin aikiwa da kaya tsawon shekaru biyu, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Pompeo ya ce za su ci gaba da takawa shirin makaman Iran burki, kana za su sa hukumomi su lura da 'yan kasar waje da za su kai wa Iran kaya kamar irin waɗannan kamfanoni na China da na Rasha. A shekarar 2018 shugaban Amurka Donald Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar nukuliyar Iran wanda aka kulla shekaru uku a wancan lokacin ƙarƙashin shugaba Barack Obama. Wata gagarumar fashewa a birnin Mogadishu a jiya Juma'a ta kashe akalla mutum bakwai sa'o'i bayan da sakataren tsaron Amurka mai riko Christopher Miller ya kai ziyarar bazata a babban birnin na Somalia. Shaidun gani da ido sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya tarwatsa kansa a gaban Gelato Divino wani shahararren shagon sayar da ice cream akan hanyar zuwa filin saukar jiragen sama. 'Yan sandan Somalia kuma sun ce mutum goma ne suka jikata a harin. Kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabaab mai alaka da Al-Qaeda ta dauki alhakin kai harin. A cewar kungiyar tattara bayanan sirri ta SITE, Al-Shabaab ta saba kai irin waɗannan hare-haren a Mogadishu a yunkurinta na neman hanɓarar da gwamnatin Somalia kana ta kafa dokokin Islama masu tsauri. Jakadan India a Najeriya Abi Shakur ya ce kasarsa tana tattaunawa da Najeriya akan haɗin gwiwar tsaro domin ganin Najeriya ta shawo kan matsalolin tsaro da take fuskanta. Gajan Hassan mai da kaina da ci gaban labarin.
Jakadan na India wanda ke jawabi a makarantar horar da dabarun yaki na rundunar sojan Najeriya da ke nan Abuja ya ce haɗin kan kasashen biyu abu ne mai muhimmancin gaske. Akwai wurare da dama da muke kamanceceniya da juna a batu irin na tsaro. India na bada gudunmuwar sojoji a ayyukan shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya, Najeriya ma haka, kuma hakan na yin tasiri. Ina alfahari kuma cewar manyan hafsoshin sojojin Najeriya da dama ne suka samu horo a ƙasar India. A taƙaice ma shugabannin Najeriya uku a India aka horar da su, wato General Ibrahim Badamasi Babangida, Lieutenant General Olusegun Obasanjo da kuma Major General Muhammadu Buhari. Haɗin kai na tsaro shi ma wani babban al'amari ne a tsakaninmu, domin makarantar horas da hafsoshin sojoji ta India wato NDA ta taimaka gaya wurin kafa makarantar NDA ta Kaduna, musayar bayanan sirri da kuma atisayen sojojin India da na Afrika wurin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma ta'addanci. Tun da farko cikin nasa jawabin, babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya yi batu ne akan matsalolin tsaro da ke fuskantar ƙasar a halin yanzu.
Prevailing state of insecurity in some parts of our country has often brought to national discourse.
Matsalolin tsaro a ƙasar ya buɗe wani shafin tattaunawa dangane da rawar da soji ke takawa a wurin shawo kan al'amarin, yayin da ƙalubalen ke zama mai nauyi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararriya akan sha'anin rigakafi a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce hukumar tana buƙatar ta tantance magungunan rigakafi ta kuma gano ƙarfin magungunan, amma ba kawai a yi amfani da sanarwa ba. Kate O'Brien, daraktan kula da sha'anin bada maganin rigakafi a hukumar WHO, ta faɗa a wani taron manema labarai a birnin Geneva a jiya Juma'a cewa har yau ba iya gano ko rigakafin COVID-19 zai hana mutane yaɗa cutar ba. Ta ce lallai akwai bukatar mu fara sanin muhimman bayanai akan ainihin yanda maganin ke aiki, amma ba kawai yanda maganin ke bada kariya ko yanda yake hana daukan cutar ba, inji O'Brien. Wani kamfanin Birtaniya mai har hada magunguna AstraZeneca ya faɗa cewa yana haɗin gwiwa da hukumar gwamnati mai kula da magungunan rigakafi wurin gudanar da bincike akan kuskure da aka samu wurin gwajin maganin rigakafin COVID-19. A ƙarshe, Dakarun Habasha na samun nasara a garuruwa da dama a kusa da babban birnin yankin Tigray, wuni guda bayan da gwamnati ta ce ta fara aiwatar da mataki na ƙarshe na fatattakar 'yan yankin arewacin ƙasar, a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar a jiya Juma'a. Ci gaba da yakin na zuwa ne a daidai lokacin da Prime Minister Habasha Abi Ahmed ya gana da tawagar wakilai daga ƙungiyar tarayyar Afirka da ta haɗa da tsohon shugaban ƙasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf da tsohon shugaban Mozambique Joaquin Chissano da kuma Gleyma Motlanthe daga Afirka ta Kudu a birnin Addis Ababa, inda Ahmed ya ce tattaunawa da yankin Tigray ba zai yiwu ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa, wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dubi ne akan batun al'ada ta sani da ake ba 'yan mata ko budurwai kafin a yi musu aure, kamar yadda aka fi gani a wani bangare na arewacin Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, kai da ma wasu kasashen Afirka. Sai ku biyo mu domin jin karin bayani. To, wanda kuka ji a farkon shirin, mun taɓo batun al'ada ta sani da ake ba 'yan mata ko budurwai kafin a yi musu aure, wato shirya su kafin ma su shiga cikin ɗakin mazajensu, inda a wasu lokuta ma tun suna shekara 10 ake fara shirya su. Dalilin wannan ne yasa wakiliyarmu Tamar Abari ta haɗa mana Zaure da wasu iyaye mata a Yamai game da wannan batun. To, Tamar, bismillah.
To, a nan Zaure namu na tattaunawa ina tare da wasu mata da na gayyata don in ji ko yaya suka ɗauki wannan al'ada ta tsuma 'yan mata kafin a yi musu aure, shirya su shiga ɗakin mazajensu.
Ni sunana Hajja Aisha.
Sunana Zulaha.
Sunana Hajja Zahra Dan Turai.
Sunana Nana Murja, ina nan sabon gari ga wayan Aliyu da maganar insha Allah.
To, da farko zan juya wajen Malama Aisha El Fulani. Me zaki iya gaya mana game da shi tsumin nan da ake ba 'yan mata tun kafin a musu aure?
A al'ada, yarinya budurwan aka ce kamar an yi sadakinta, kamar za a mata alimi. Shi ne wannan ake ce a ma mace tsumi. Tsumi shi wannan da ake yin shi tsumi. Shi iccen ne ake gama shi a tukunya, kamar in kika zuba iccen da kamar lamba biyar ake zubawa. Sai a zuba shi ya dahu ya dahu kamar ya wuni. Icce ne ba irin iccen da babu. Amma har akwai mazarƙwaila a ciki. Da mazarƙwaila ake sa a ciki ya dahu ya dahu ya dahu. Sai a tsiyaye ruwan. Haka tsiyaye ruwan kuma sai a ƙara wani ruwa cikin iccen wannan hallo. Kuma ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu. Sai a ƙara tace shi, sai a gama shi da wannan ruwan wanda aka sauye na white. Sai a aje wannan iccen shari din. Sai a ɗauko kuma wannan ruwan wanda a gama shi kenan, in kika da sawa an dafa shi kenan, an yi ta zuba mishi ruwa kenan yayi yawa, sai a sake mai da shi a tukunya. In aka sake mai da shi a tukunya, sai ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu. In ya dahu ya dahu, jajja wuri yake kuma ya kabri. To, shi ne wannan ake cewa tsuman amarya. Tsume kamar yarinya tana da shekara 10, abin da ya sama shekara 10, 12, 13, 14, 15 yarinya. In za a mata almi, shi ne ake mata tsumi kenan, shi ne wani ake tsuma yarinya ko doshi ana bata shi tana sha, ana bata shi tana sha.
To, madalla, Malama Aisha El Fulani, za ki iya gaya mana muhimmancin shi wannan tsumi?
Muhimmancin shi gaskiya lahiya launin shi. Shi matar da ta sha tsumi da wadda bata sha ba tsumi ba ɗaya ba ne mahar kasu. Gyaran almi ne shi yake wannan tsuma. Gyaran almi ne kwata-kwata, saboda matar da ta sha tsumi da wadda bata sha ba ɗaya ba. Yara mata jikinta ne mai kenan, in mace wanda ya sha maganin icce da wanda bai sha ba ai ba ɗaya ba ne. Mana kenan wani a hutsari zaki ji wani kinga wata mace tana da rana a jikinta, wata tana da zahi, wata tana da infection. Kenan in kika sha wannan iccen gaba ɗaya iya sa ba, tunda akwai mace da dama yanzu yaro karami ma akwai wanda iya da rana, in ya je hutsari ya jin za ya rika jin zahi. To, wannan iccen in yaro ya sha, in ya je hutsari bai shi bai yin komi. Kuma ba ɗaya bane ma matar da ta sha tsumi da wadda bata sha ba tsumi gidan mijinta, ba ɗaya bane ma. Gaskiya akwai bambanci kwarai ma, ba a ma zance an wani. In aka ce tsumi kuma Hajiya, ai ba a zancen tsumi, iya an wani fiye da yadda bai ki zato. Akwai tsumi kwarai ma.
Bari kuma nan in dawo wajen Malama Zulaha. yaya ke kuma kina amfani ne da tsumin ke ma wajen ba yaran ki?
A zamanin mu ba amu mu ba, kuma yanzu har ta ka ga mu ma ƴaƴan mu musu ba, kuma san shi ba, masu ije akwai waɗanda suke tsumi. Kin ga yara dai tabarkalla masha Allah da amun musu arme, amma a cikin su babu wanda muka ma wannan tsumi, dan mu gaskiya ban ma yin shi. Mu ko yaran muna koyar da su tarbiyya kullum, kuma wannan magana-magana na zamani yanzu duk da ake alaka da su, gaskiya mu wannan muna mama yaran mu galgadi bisa su, tunda muna jin likitoci abinda suke wadi. Suna kwatanta likitoci wani abin shi yake sanya cutar kansar har da su hawan jini. Shi yasa mu gaskiya wannan haraka abin mu yi ta ba, kuma mu koya ma yaran mu su yi ta ba. Muna ma galgadin su bisa kan wannan abubuwa. Mu kawai abin da muka ga dama ta dama ta kudinta ta sha, shi muka sani kawai. Wannan ku shi yake da muhimmanci. To kudin wannan da magunguna dan mu a zamanin mu ma amarya an aka kai ta washe gari sai an mata dakanta na musamman na kudin wannan. Ta dama shi a bata ta sha. Ni wannan haraka ta zamani bu mu santa ba gaskiya. Ko mu dora yara muna galgadin su akan haka saboda cututtuka.
To madalla. Ai malama Murza, ya daga wajen ki wani bayani zaki iya mana game da yadda iyaye ke shayar da ɗiyansu tsumi kafin su saka su dakin aure?
To a gaskiya wanda ce ga masha Allah ya kula da wannan abin, to ya san muhimmanci ya shi, kuma ya san yake so ɗiyar shi dai a gidan aure. Ce ga al'ada wasu daga an yi sadaki sai yaran ɗaki. To shi wannan tsumin muhimmancin shi da ake bayarinya. Na farko kin ga yaran mu akwai harkar tsalle-tsalle, akwai harkar wawan zama, akwai harkar kaci wani abinci irin su lemun tsami ko kuma irin abincin na nan rana. To yakan bata ma ɗiya marar ta daga ciki ko kuma wasu ƙwayoyin halittunta da sauransu. Haka zalika yawanta jinin al'ada, ko da kin aka ce shekara goma sha wata bata kai wannan ɓangaren ba. To da wadda ta kai da wadda duk bata kai ba. Da kwai wasu abubuwa da yake fuddawa a cikin mara, kuma da kwai wasu abubuwa da yake ƙwayo da ƙwayoyi, yake taro da ƙwayoyin halittun ɗiya mace ce, da in suka haɗu suke ba da sunan mace. To wannan itatuwa suna taimakawa ne mutuƙa sosai. Wanda ce da ya kula da wannan abin, to ya san me yake so ɗiyar shi ta yi a gidan aure. Yana da mutuƙar amfani a wajen ɗiya mace.
To masu sauraro, abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe, kasance da mu a cikin shirin Ina za mu je matasa, domin jin ci gaban wannan shirin. Ya za madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Tamar Abari da Salamun Abo da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma assalamu.
A gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan lokaci, kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. A yi sauraro lafiya.
Azabar da ake yi wa yara ta yi yawa. Wallahi akwai matan da ka suna mun suna ji a taka fafana ka kashe ƴaƴan dan baki ban wallahi landin. Kamar na koro bayanin na yau gobe, wanda da kin banni na je inda zani, kowane ɓangare yana da nashi rawar da yake takawa. Ba ɓangaren mu ta kawai ba, ta kanta society akwai role din da ya kamata ta yi. Kawai na so ne in ba a yi a san da domin mutane ta ke yi wa magana. Sai a kafin a farko sun faka ta ce miki duk zan ci sukan ki da kika yi akan layi kuke ba ni da ja. Illa ka ce ƙari zan yi da fadadawa. Kaci na inkin ɗauko ina magana ne ɓangaren mata. To kuma na zo kan magana kita fubaci, ina magana a kan ilwa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba hu. To tun a wannan sai magana ta ji ta zo sai mai kokarin imani. Wata ka san in ta yi tafiyar da wani ma Allah zai ba ta lada. In ta rike ɗanta ta rike ɗan wani ma za ta samu lada. Sai wacce aka shuka ta a kan tarbiyya. Daga digin da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin ta muguntar ba. Sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan. Za ta san cewa in na taimaka a ɗanwani ya karatu ɗana na taimakawa. Ƙarshe Allah zai buɗa mu. Idan na ciyar da ɗanwani, ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na. To tun da in ba ta ga practically a gidansa ana yi ba, in ba tarbiyya ba ce. komin ilimin ka wata ba ba ta ilimin shi to ballan da na kyautari ko ya saki ko mu so ko mu ci ana fiyungada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ka kongo to ke ma inda kika je baki wannan da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda kika je kema wannan abin zaki ci da kudi to kinga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai kike da lufi ba kinga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo we are talking to mata gaba daya sannan society ma ya kamata su play a role din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi gidan nan da nake tattaunawa kai a yanzu shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wanda ba a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a daɗa zafura ga mutane a kan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesu kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayinka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu a kan titi ba da ban suke nufuwarsu ma daban ta daga ba ta haɗa su da nufuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nufuwarsa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai san kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wata ran mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana sai ce ni kafin in fara yi musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin in fara bayani ignoring duk mutanen da suke rayuwa tare da shi sai ya ce mun ke ma kina da ƴaƴa kana kalle ki sai na ce ini sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaran nan bacci a cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa cewa game da wannan yara duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zuci ki ya nemi ta wani ba amma abin ya faci tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin ashe lalle da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sa maraya mu shafa kan maraya to ashe lalle ko kan da kin ga ba rina wannan bayanin naki sai moment ne kuma da wani bayani wanda nake son shi na mutane shi wala Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da duniya mai kira su ba san gaba amma ina san ko da yanayin lokaci wanda ni ko ne mutum fata da na gani fa wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata manya da dai kawai na kuro da niya wacce ta so take ita nan kuma da su take an kashe mata aurenta nake akan ne ko mata da yawa irin di abubuwa ne fa su yin danta da kalli da kike yi wannan labarin ta kike cewa idan ba ki kashe min aure na ba zan iya ci fadawa cikin kishin Allah da kuma in ke ba kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwa da ban san irin ta ba da ke mene ne kake mijin shi ya ai ba zuma abin da nake so muhalli shi da nake so na fada wani gaba ne ya ma mu kalle kan lokaci ya hana mu shi ne gaban maza da kansu suke kwanci da bunkin wato suke taimakawa mata wajen zuciyar su ta kekashe wajen zuciyar su ta sa imanin su ya tafi tun da daman Allah ya tuta su a tunani da wasu abubuwa ke da mu ko wani tun da Allah ya halitta namiji ba ne shi ya halitta mu ba shi ya tuta shi ne ta ce abin da nake so a nan shi ne ita ɗaya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da iya aka dinga gaji a haihuwar mata ta fiya idan ciwon ne ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji wallahi shi da mana cewa ya dauki fa duniya da tunaninsa da wani abin sa ya karkata kamfanin sa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai akauntin sa da wasu abubuwa daga karshe a kwatan da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin miji na sai ce mun yau shi da baban sa zai kwana a kan kirkin sa sai ki haka zai kore ni daga ɗakin sa ƴaƴa na kuwa sai nan tunanin anya wannan gugu ne batun da ana banda maza da suke tauye misali ne da yin waya da suke yi Allah ke su ya ce da gurgurin arzikin sa amma baki da yake dangan ya yi wanda wannan zai sa mace dole ta samu kanta inda ba muna wai bawa mace kudin kai hakan bane amma muna so maza su duba cikin gidajen su sai su a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dannan shi ne kamar kin shaki amma kan gidan nan sai in kika masu halata a cikin yaya na ba yaya bane take nemi mai kuka nemi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suke cinye kawwa ba take hannun shi maza da Allah yake muku cinye arrijalu kan wamu da adam da sai Allah yake muku arrijalu da daraja to su ma suna da cinyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekacewar zuciyar mata kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba ku sani ba gaskiya ne ya ji barin sa ai nan dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace to ai ai ko ga shi ne miki shara ba da sa ai ta kai ki kora ba na ba babu komai babu komai shi isa shi magana ni da ke din ta fi dacin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a ce a kasar Hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar Hausa aure a kan maniya muke tsara ba a ce ne aure daga babun maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta
wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai ƙara
criteria din ƙarin aure a musulunci wadata ne wanda wannan ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren fara gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yi manista da al'ummu ba idan ka sami ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan ba'a ba ya halarci nan kawai ba akwai maganar ƙwarar ilimi a ciki akwai maganar ƙwarar da ciwon da ya tashi kana da kuɗin da za ka kula da shi akwai maganar ciki da gwamnatiya ta wannan financial ability ɗinka na aure ba a kake kwabarin waɗannan to amma idan ka kai feminism ne must you always be talking from the masculinism side
to ala tilas sauraro anan za mu yi sallama da ku yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam. Sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Sama da shekaru 30, Albasa bata taba yin tashin goren zabi ba kamar Abana, duk kuwa da muhimmancin da take da shi wajen karawa da ami dadi, mando da kuma kamshi, tumbana idan kana soye kosai ko kuma kwai, wajen kokarin hada salad da kuma dambu cimar fukarau. Shin me yasa tayi tsada? Hakan ya sanya na shiga kasuwar albasa dan bin ba'asi. Sana?
Yo, Hassanu.
Ya sunanka?
Sunana Augustin.
Yo, ya albasa bana.
To albasa bana deska ina sada.
Me yasa?
Ya ku abuwa da yawa wani yasa yayi sada. Na hurko ruwa yayi yawa yan wanke shi. Na biyu wani rikici kidnapping ne hana mutane shiga gwanansu yake kama kasina. Akwai yanki na su yankara birni Kogo. Ko wani shikara suna ya buhu albasa fiye da 300 amma bana ko gura ba su yi ba.
Me yasa?
Saboda kidnapping da kashe-kashe rayuka na yi. Dan ne kuma sahe suma ina samun buhu albasa kamar 500 bana samun fiye da buhu 20 saboda ba su sa su shiga daji ba da su shiga daji a kama su wani za a kai sakaci ya hana su dan wani bangare mai dogara ana kawo albasa suma ba su yi ba wannan dan soke ana samu Allah ya dai kawo na Gombe suka dai noma shine ba mu na samu albasa wanda ana sawa 16,500
guhuda
Sokoto sai yanzu je vito to wani bengare Sokoto lafiya lo wani bengare ba lafiya ba musa ido albasa su ba bengare na wani yana da lafiya musa ido a sha ma ana sai 16,000 yau ma yanzu ya zama muna magana wannan kasuwa 16,000 ana sai yanzu buhuda to tukuna biya kudi moto kudi moto ma kara kudi saboda mai aka kara abin muna biya 1,000 da dalibi da yanzu 2,000 muna biya kowane buhuda to dole duk wani abu ba kai albasa yake shine ya sa albasa yayi waya bana
yanzu kaman bara nawa yake a wannan lokaci
bara albasa bai wuce 18,000 ba bai wuce 17,000 su mara ba
yanzu kai shekara nawa kana wannan sana'a
fiye da shekara 40 yanzu ina wannan sana'a
kana zuwa can ne kaje ka sayo
muna zuwa can su
to dan cin karin bayani sanya na sadu da
sunan na Ahmad Ibrahim Abubakar Wurno sakataren kungiyar masu sayar da albasa na jihar Kaduna gaskiya an dan samu matsaloli ne akan noman albasa zan yi maka misali da jihar Sokoto a lokacin Satumba akwai wani ruwa da aka yi yawa kamar kananan hukumomin gada goren yusu suka fi kowa no kananan hukumomin noman albasa a Najeriya gabaki daya sai wannan ruwan ya tafi awon gaba da albasan gabaki daya ambaliya gaba da albasan gabaki daya to sai wasu gonakai da yake irin na tudu haka ba na fadama ba wani dan tsira shine ya zama kayan bai isa ba muna rarraba kayan nan Ghana Lagos da sauran jihohi da cikin kasa kayan bai ishe komo Najeriya kuma na fita da shi waje sai zama kayan ya ninka irin darajar da yake yi a baya sakamakon wannan ambaliyan
a bara kuka sai da buhun akan nawa
ibara kaman jihohin da muke noma albasa Sokoto Kano Gombe Katsina an samu albasa da yawa sai zama ga yawan shi ga kuma ne ruwa albasa har wurin Oktoba har Disamba ma bai wuce 20,000 ba a bara kenan buhude bai wuce 20,000 ba amma sakamakon wannan matsalan to banda kuma sai gashi yanin a tarihi dai ni na shekara 20 ina wannan sana'a ban taba ganin darajar tsaran albasa irin wannan ba
Allah
gaskiya ban taba gani ba
yanzu na ku kuke sai wuta ta koko
yace yanzu gaskiya Alhassan kasuwan da na saya da na saya na karshe shine na saye shi a matsayin naira 53,000 daga Gombe ba ma daga Sokoto ba bayan na biya kudin motar 3,000 kaga na zauna na saye shi 63,000 mu ma ɗan kasuwa tsarin ya damu mu
yasa
wannan tsarin zaka cire 60,000 ko 50,000 ka sai buhuda a hannun mai gona zaka yi mai transportation ka zo ka ci 3,000 ko 3,500 to idan muka auna da baya zaka iso shi naira 5,000 ko 6,000 ko tsara 8,000 idan ka so buhuda 8,000 zaka iya cin 1,500 to kaje ka so buhuda 50,000 ka ci 3,500 idan ka auna abin yayi ba da yawa idan baka da sashin jari sai ka ibi kudi 400,000 ba zaka iso buhu 10 ba sabanin shekarun da ta gabata idan ka dauki 150,000 zaka iso buhu 10
tabbacin sakataren kungiyar masu sayar da albasa kenan duk wani al'amarin da ya shafi albasa tabbas zai shafi kayan miya hakan ya sanya na tuntubi ɗaya daga cikin jami'an kungiyar masu harkar tumatir
sunana malamin mu mai imani
bana albasa ta yi daraja shin tumatir ya raka ta ko kuwa shi da sauki
lallai tumatir shi ma ya raka shi a irin yanayin da ake ciki na wani guraren an yi tumatirin kuma ya yi kyau to amma yanayin yan kidnapping na yan bindiga kamar yadda ake cewa to sukan hana haɗi ba ko kuma su zo su kama mutane su tafi da su su ce sai an masu kuɗi ko kuma wani lokaci ma su zo su ce to waɗannan masu tumatir ga abin da za su haɗa wakilin su zai zo ya karɓa in baka bayar ba to sai a zo a danƙi ka har dalilin ƙarancin shi.
Kwando yanayin nan
an kwanakin bayar an sai da kwando 10,000, 12,000, 9,000 to amma yanzu ana samun shi 8,500 kasantorre wani sabo kuma ya dan kara zuwa dan na kusa haka
tatasai ba
tatasai shi ma yana nan shi ma dai yana tsada
bare kafin wannan matsalar kuka sai da shi kamar nawa
lalle a bare kamar irin wannan lokaci ana sai da solan shi 3,500 zuwa 4,000 to amma yanzu akan sai da shi 14,000 13,000 zuwa 13,500 kuma shi ma duk wannan dalilan duk shi ya haifar da wannan abubuwa
lamarin masu satar mutane wato kidnappers ya shafi dukkan harkokin rayuwar al'ummar birane da ƙauyuka a arewacin Najeriya sai dai du'ai san shi abin malafashi murar Amurka daga Katsina a Najeriya
to masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.